This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Zuma Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Babu Yakub Makeri. Sauraro abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Litinin 18 ga watan Nuwamba na shekarar 2024. A cikin shirin namu nan za ku ji cewa a jamhuriyar Nijar malaman makaranta sun fara yajin aikin kwanaki biyu. Muna tafa da ƙarin bayani. Bayan nan kuma muna tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma da Mahmud Ibrahim Kwari zai gabatar. Inda shirin na wannan makon zai haska fitila ne akan yadda tsadar kuɗaɗen ƙetare a kasuwar shinku a Najeriya ke cigaba da yin mummunan tasiri akan rayuwar da kullum ta al'ummar ƙasar. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya daga bakin Babu Yakub Makeri.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Fadar Kremlin ta gwamnatin Rasha ta zargi shugaban Amurka Joe Biden da rura wutar tashin hankali akan Moscow a yakinta da Rasha na kusan shekaru uku, wanda ya kuma sauya manufarsa ya ba Kyiv damar yin amfani da makami mai linzami mai cin dogon zango wadda Washington ta kera a kaiwa Rasha hari. Shawarar da Biden ya dauka, wanda ke barin ofis watanni biyu masu zuwa, ta haddasa sabuwar tankiya da kuma wani sabon yanayi da ke tabbatar da matsayar Amurka ga wannan rikici, inji kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov. Shugaban Rasha Vladimir Putin bai yi wani jawabi a bainar jama'a ba, amma Peskov ya yi nuni da sanarwar Putin a cikin watan Satumba, inda yake cewa kyale Ukraine ta kaiwa Rasha hari zai yi matukar ƙara rincaɓe rikicin. Ko shakka babu, zai sake baki ɗayan fasalin yaƙi, inji Putin a wancan lokaci. Hakan dai yana nufin duk kasashen da ke cikin kungiyar NATO da Amurka da kasashen Turai sun shiga yaƙi da ƙasar Rasha. Peskov ya yi ikirarin cewa makamai masu cin dogon zango da kasashen yamma ke baiwa Ukraine yana baiwa Kyiv damar kai hari. Baki ɗayan fasalin yaƙin ya sauya salo akan hannu da kasashen yamma ke da shi a yaƙi, inji Peskov. A yau Litinin an rufe makarantu a birnin Beirut bayan kashe wasu mutane shida, ciki har da jami'in hulɗa da 'yan jarida na kungiyar Hezbollah ta Lebanon mai samun goyon bayan Iran a wasu hare-hare ta sama a wani bangaren birnin wuni guda da ya wuce. Hare-haren sun ankarar da ma'aikatar ilimi ta rufe makarantu da jami'o'i a wani bangaren birnin Beirut tsawon kwanaki biyu. Kakakin Hezbollah Muhammad Afif yana cikin mutane hudu da aka kashe a gundumar Ras al-Naba, a cewar Hezbollah da ma'aikatar sojin Isra'ila. Isra'ila ta afkawa wani babban jami'in Hezbollah wanda ba sabon ba, kana ba soja ba, a wasu hare-hare da ta kai ta sama da galibi suka auna unguwannin kudancin Beirut, inda kungiyar take da tarin jama'arta, a cewar kamfanin dillancin labaran Reuters. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan harkokin wajen Netherlands, wanda hukumar sake da alhakin sa ido akan haramta aikewa da manhajar chip da kamfanin ASML ke kirawa, yana faɗa yau Litinin cewa harkokin cinikayyar China da Rasha yana shafan tsaron Turai kai tsaye. Kungiyar tsaro ta NATO tana kallon China a matsayin wadda ke taimakawa Rasha a yakin ta da Ukraine. Tana mai cewa suna sayarwa da Rasha kayan da a ƙarshe take haɗa makamai da su da suka haɗa da jirgi mara matuƙi. Kaspar Veldkamp yana faɗa kafin taron ministocin harkokin ƙasashen waje na kungiyar tarayyar Turai a birnin Brussels. Na yi wannan magana sau biyu da ministan harkokin ƙasashen wajen China Wang Yi, kuma ina ganin a matsayinmu na 'yan Turai ya kamata mu ɗau wannan mataki, saboda wani abu ne da ya kamata a ce China ta sani, lallai yana shafan tsaron Turai kai tsaye, inji Veldkamp. A wani haɗin gwiwa da Amurka, gwamnatin Netherlands ta fitar da wasu jerin dokoki masu tsauri da za su haramta wa kamfanin ASML aikewa da fasaharta ta manhajar chip na zamani ga kamfanonin ƙirƙirin China. A ƙarshe, Babban Bankin Duniya yana taimakawa unguwannin marasa galihu a ƙasar Malawi domin magance bala'o'i da sauyin yanayi ke musu da suka hada da mahaukatan guguwa da fari da ƙasar ke fuskanta tun shekarar 2022. Mahalarta wani shirin sauyin yanayi sun ce ƙaruwan unguwanni a cikin shirin zai sa a samu kyakkyawar sakamako daga shirin. Shirin da aka yi wa suna Climate Smart Enhanced Public Works yana daukar ɗaiɗaikun mutane daga yankunan karkara a Malawi su shiga shirin da zimmar magancewa da kuma kare barna da ambaliyar ruwan sama da fari da wasu matsalolin sauyi ke yi. Shirin da ya samu tallafin dala miliyan 128 daga Bankin Duniya ya taimaka wurin datsa bishiyoyi domin samar da gandun daji da kuma gina hanyoyin ruwa domin dakile zaizayar ƙasa.
When we do the natural tree regeneration, we know that we'll have good rains.
Idan muka yi aikin sake dasa bishiyoyi, mun san cewa za mu samu ruwan sama mai kyau. Idan aka zo batun ambaliya, muna gina hanyoyin ruwa da sauran abubuwa. Muna rage kwararren ruwa daga tsaunuka da ke zuwa kogi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu buɗe taskar rahotanninmu. A jamhuriyar Nijar, malaman makaranta sun fara yajin aikin kwanaki biyu daga yau Litinin da nufin tada hukumomi daga barci a game da wasu daddadin bukatu da suka ce an yi biris da su, duk kuwa da cewa magana ce ta kyautata rayuwar malamai. Sai dai wani mai ba da shawara ofishin ministan ilimi na Nijar ya ce gajen hakuri ne ya janyo wannan yajin aikin. Wakilin murya Amurka Sulaiman Muhammad Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Halin rashin tabbas ɗin da aka shiga a game da maganar shigar da malaman kwantaragi a sahun ma'aikatan dindindin na daga cikin matsalolin da suka sa gamayyar Dynamic da Convergence kiran yajin aikin na Litinin 18 da Talata 19 ga watan Nuwamba da nufin tunatar da gwamnati buƙatun malaman makaranta. Inji sakataren kungiyar malamai ta Sina Seb Sharif Isufu.
Sojan da suka zo sun zo da niyyar kwarai saboda sun sa cikin kudurin dokar fasalin kudi na ƙasa na shekara 2024 wanda muke ciki sun sa kudin wajen miliyan 1017 da wani abu saboda a yi wannan dokar malaman makarantu. Yanzu shekara har tana ida ba aiko ne ba. Takan iya yawa wani abu ya taso wanda zai iya hana a cika wannan alƙawari. Amma abin da daidai a saurarin malaman makarantu. A yi musu bayani su iri yadda za su ganewa kuma har yau bayan haka na a ɗauki wani wa'adi a ɗauki wani amma shiru-shiru irin wannan yana nuna kamar akwai halin ko unkula da tahiyar da ilimi.
Yashin aikin ya samu karɓuwa a nan Yamai da sauran jihohi.
Kamar yadda ka gani nan ne muka aza headquarter ta ƙasa gaba ɗaya. Ka gani ma mutane kana gani suna ta aiki ana ta samun rahoto ta na'ura ta talho ta sauransu kuma nan cikin garin Yamai Bureau Regional namu na Yamai yana ta rangadi ko ina muna samun abin da ke faruwa. Sai mu ci alhamdulillah yashin aiki ya samu karɓuwa.
Da yake mai da martani kan korafin na malamai, mashawarci a ofishin ministan ilimi Isuhu Arzuka ya bayyana cewa gajan haƙuri ne mafarin wannan yajin aiki.
Koke-kokensu har da shugaban ƙasa an san da su. Lalle ɗaukan ƴan kwantiragi aikin dindindin abu ne wanda yana da ma'ana kuma ya kamata a yi shi don ci gaban ma karanta suwa. Da kuma shi ba shi wanda aka ce ma incidence na sayar shi ma da haƙƙi ne a biya malaman makaranta tun da ba shi ne sun ka biyo aikin sun kai. Amma tambayar da an kai shi ne cikin lokacin da ƙasa da kyatta hoto da cikin takunkumin da an kai mata wanda ba a taɓa yi ƙasa ko guda ba, to wannan ya sa ta cikin wani matsi wanda har yanzu ana jin su malan shi sosai. Wannan na an ka tambayi su yi haƙuri, in dai komai ya zo daidai za a yi shi don ka kaji bisa abin da ake yau ko da an kai hiddo wannan yajin aiki.
A jiya jajibur wasu ƙungiyoyin malaman na daban sun yi kiran magoya bayan su cewa kada su shiga yajin aikin da suke ganin abu ne da babu hujjarinsa. Muhammad Saliya Ibrahim shine sakataren kungiyar malamai ta CPREN.
Don duka ɗan ƙasa da ke jin kiwon ƙasa yau ya san da Niger tana cikin wani hali. Ba a wuce wata guda da aka yi abin da ake ma rentre scolaire ya kamata mu ɗan jira mu gani menene wa'anga sojoji da ke da mulki suke iya muna mu malaman makarantu. Muna cikin wannan ne wasu kungiyoyi da muke cikin gamayya guda suka huto ba tare da suka yi shawara da mu ba suka kai suka aje wa'anga takarda na yajin aiki don shi muka ce mu ba mu ciki.
Tuni kungiyar uwayen dalibai APA ta fara jan hankulan bangarori akan bukatar sulhu ta la'akari da yadda takaddamar malamai da hukumomi ka iya maida hannu agogo baya a harkokin karatun ƴaƴan talakawa. Muhammad Baba Ture shine sakataranta.
Za mu ci gaba da neman mahuta saboda kasan ilimi cikin kasa mai yana da amfani, kuma ba mu bukata a ce yaran mu sun zama gida. Da ja ka gani lakwarki makan akama ta sai da aka yi dan doki lokaci.
Wannan shine karan farko da malaman makaranta ke jingine aiki a Nishar tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin bara. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nishar.
A gaida Sule Mumuni Barma, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan faifai.
You want to go to the bus and walk.
Madalla. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger. Kuma za a iya samun matashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ha kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumansu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba.
Masu saurare, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar.
Mu yanzu dalan nan ta sa abubuwa da yawa a kasuwancin mu, ya zama abin da ya zama wallahi, sai dai hakuri.
Ani dala ma sai in ce ganina da ita ma bai fa irga ba, amma kuma azabar da ta narke ji a jikina ta yi yawa.
Kayan abinci ya yi tsada.
Yadda hauhawar farashin kuɗaɗen ƙetare musamman takardun dala ke mummunan tasiri ga haƙoƙi da 'yancin rayuwar 'yan ƙasa a Najeriya shine batunmu na yau. A dakace mu
a Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma ta shi hana su da gaggawa.
Madalla, masu saurare, batun hauhawar farashin kuɗaɗen ƙetare musamman takardun kuɗi na dala a kasuwar musayar kuɗi ta Najeriya na ci gaba da mummunan tasiri ga rayuwar 'yan ƙasar kusan ta kowanne fanni, al'amarin da ya ƙara tada rudani a fagen tattalin arzikin Najeriya, musamman la'akari da yadda farashin dalar ke shafar farashin sauran kayayyakin amfanin yau da kullum da sauransu. Yanzu haka dai 'yan ƙasar na ci gaba da kokawa game da wannan yanayi, musamman talakawa da ƙanana da kuma matsakaitan masu sana'o'in hannu, la'akari da cewa al'amarin ya kama tafarkin tauye haƙoƙi da 'yancinsu na rayuwa.
Sunana Nura Haladu, ƙaramin ɗan kasuwa. A ni dala ban taɓa yin amfani da ita ba. Mu yanzu dalan nan ta sa abubuwa da yawa a kasuwancin mu, ya zama abin da ya zama wallahi, sai dai haƙuri. Ya kamata a ɗau mana ɗan wani a mataki a kai, ko kuma a san yadda za a yi mana, mu san yadda abubuwan nan sun dawo domin normal yadda muke. Yanzu komai ya canja, abubuwa da yawa sun tashi, kamar ma mutum ya haƙura da yin harkokin kasuwancin. To yasa muke ta yi magana akan cewa dala ya kamata a ɗau mana wani mataki a kai.
Ani dala ma sai in ce ganina da ita ma bai fa irga ba, amma kuma azabar da ta narke ji a jikina ta yi yawa, saboda komai kasuwa an kaje sai a ce dala ta yi tsada, domin da dala ake siya. Kuma mu an zo ƙananan 'yan kasuwa, mu da ba mu san ta ba, kuma ta zo abun ya zo ya shafe mu. Wallahi ciniki yanzu gashi sai a hankali, in ka sai a biyo gobe in ka je ya ƙara, in an jima ma yanzu ka siya da safan an jima ka je ya ƙara kuɗi.
Gaskiya abubuwan sun yi yawa, kayan abinci ya yi tsada, gaskiya ana yin mawuyacin rayuwa, tunda mutane yanzu wallahi wasu da ƙyar ma suke cin abinci sau ɗaya. Ga dukkan alamu ma fa za a yi ta mutuwa, wallahi yana rayuwa yana cin abinci sau ɗaya, kana waje kuma kana samu da ƙyar ka ci sau ɗaya, wanda yake kurkuku ma ai sai ya fi ka rayuwa.
To sai dai masu ilimin tattalin arziki a Najeriya irin da Tagarzali Ado na kwalejin nazarin harkokin gudanarwa da lamuran kuɗaɗe ta Kano sun yi fashin baki akan alaƙar kuɗaɗen dala da kuma rayuwar talakawa masu ƙananan sana'o'in hannu.
Wato wannan abin da yake faruwa yana iya nuna maka rauni da rashin ƙarfi na tattalin arzikin Najeriya. Rauni na nufin cewa abubuwa da yawa ba a cikin gida ake yin sa ba, kamfanin nukanmu ba za su iya yi mana abubuwan duk da muke bukata ba. Idan ka bi abubuwa ka zazzage su, za ka ga cewa wannan abubuwan suna da dangantaka, ko ba ta kud da kud ba, akwai dangantaka da dala din nan da kake magana. Misali, masu karas, masu rake, cewa da an yi magana sai su yi maganar dala. To tattalin arzikin Najeriya saboda rauninsa ba kamar wasu ƙasashe ba, da idan ka ɗauki mai karas ka ɗauki mai rake, abubuwa ne da ya kamata a ce kacukan an yi su da kayayyakin sarrafa na cikin gida. Yanzu misali, mu ɗauki mai karas, idan kana ganin karas ɗin da kake siya ka gan shi an je an siye shi a wudu da an shigo da shi birni, sai ka yi mamaki ka ce me yasa mai karas zai ma maganar dala. To akwai dalili. yanzu misali shi karas din irin da aka shuka aka dasa ko daka cewa shi aka yi ko shuka shi aka yi ba hukumomin bincike na noma na Najeriya ne suke yi shi ba, na baka wannan ka je ka duba duk irin nan da ake zaga da kasar waje ake shigo da shi. Kaga idan za a sai shi iri da kasar waje me za a amfani da shi, da dala za a siyo shi. Na biyu, banda irin karas din, na tabbata shi takin da aka sa wa karas din, idan takin a nan aka yi shi to akwai wasu ma'adanai na sarrafa takin su da dala aka siyo su a cikin kasar waje aka siyo su, kaga sun shiga cikin karas din kenan. Idan yanzu ka dauki shi ruwan da ake bawa karas din, injin da ake bar ruwan da ita karfin mesar ai da kasar waje aka siyo ta ba mai tamu ba, kaga a nan dala ta shafi karas kenan. Idan aka wanke karas din aka zuba shi, na tabbata dauko shi da gona zuwa kasuwa, shi ma maganar dalan ne. Wannan wani abu ne yake nuna maka mai ban tsoro a Najeriya cewa rayuwar talaka da mai kudi da talaka shugabanni da kowa an alakanta ta akan dala, shine a bangaren tattalin arziki muke cewa dollarization, cewa dala ta zo ta yi kane-kane duk da ba kudin kasar Najeriya bane, kudi ne na kasar waje kuma kudi ne da ake amfani da shi ake yin kasuwanci, amma asirin sa ya taba rayuwar mu ya shiga fiye da inda ba ka zar.
Gaba a cikin shirin zamu ji matakan da ya kamata a dauka domin magance wannan matsala.
Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da wadansun ta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar da su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta.
Madalla matsore masanin tattalin arziki Dr. Ghazali Ado ya kawo wasu matakai da ya kamata a ce mahukuntan ƙasar ta Najeriya sun ɗauka.
Akwai wanda suke na gajeren zango, akwai na dogon zango. Dole ƙasar nan a ƙarfafawa ‘yan Najeriya musamman ‘yan kasuwa a gyara noma. Kayan noma na Najeriya irin su zobo rodo, irin su riɗi, irin su waken soya, idan za a haɓaka nomansu a yi su, kayayyaki ne da su citan nan da za a dinga fitar da su. Dalar tana shigowa, shi matsalar tsadar dalar nan ta wuri biyu ne, ta shigowarta da kuma buƙatarta. Shigowar dala ta hanya ɗaya ce, ta mai ne, man fetur ne kawai ake shigo da dala. To yanzu saboda bashin da muka ɗauka, kuɗin man fetur ɗin mu kashi wajen 80 da wani abu cikin 100 idan an siyar, ai biyan bashi ake yi. Yau da za a ce dalar nan za ta shigo da yawa ta hanyar man fetur, ta hanyar kayayyakin da ba na man fetur ba, idan ka siyar ka samu dalar sai ka shigo da kayayyakin da kake so. Sannan idan ayi gwamnati za ta yi wani tsari na shekara 8 ko na shekara 7 cewa a yanke wasu kayayyaki da kaza da kaza da kaza da kaza, ba za a shigo da su ba, a zo a yi su a gida, to na tabbata an za a dauki wannan matakan, lalle ilalla wannan dala tasirinta zai ragu kuma farashinta zai ragu, za a samu sauki.
To Allah ya sa a dace. Masu rai ƙarshen shirin ‘yan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu
alaikum. Me ya ce ni tabi dar ilmu shine manufar mulkin kanmu.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari, yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice.
Najeriya ta sha kashi a wasannin neman gurbin gasar kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afrika, bayan da Rwanda ta doke ta da ci biyu da nema a wasan su ta karshe a yau Litinin. Najeriya wadda ita ce mai masaukin bakin wasan da aka fafata a birnin Uyo na jihar Akwa Ibom da ke kudancin kasar, ita ce ta soma zura kwallo a raga a minti na 59, to amma Rwanda ta farke kwallon a minti na 72, kana kuma ta zura kwallonta na biyu a minti na 75 na wasan. To sai dai sakamakon wasan bai yi wani tasiri ba ga dukkan bangarorin biyu, domin kuwa shan kashin bai hana Najeriya jagorantar rukunin nasu na D ba da makin ta 11, wanda kuma ya bata damar samun gurbin gasar ta cin kofin nahiyar Afrika da za a fafata baɗi a ƙasar Morocco. haka ita ma kasar ta Rwanda nasarar da ta samu bai sa ta sami gurbin gasar ba, domin kuwa makin ta ɗaya da Benin wadda ta yi kunnen doki da Libya ba wanda ya zura kwallo, wato maki 8-8 kenan. To amma Benin din ce ta sami tsallakewa tare da Najeriya kasancewar ta fi Rwanda yawan kwallaye. Babban al'amarin da ya fi jan hankalin masoya kwallon kafa ma dai shine kuma bayan da kasar Ghana ke ci gaba da fuskanta, domin kuwa ko bayan kasa samun gurbin fafa ta gasar ta baɗi, Ghana din ta sha kashi a cikin gidanta inda wasanta na ƙarshe na fafutukar neman gurbin a yau. Nijar ta bi ta har gida ta doke ta da ci 2-1. Wannan lamarin ya bakanta ran yan kasar ta Ghana da dama, kasancewar ita ce kasa ta uku a tarihin yawan lashe gasar wadda ta lashe har sau hudu, lamarin da kuma ya zama wani abin tsarguwa tsakanin masoya kwallon kafa yan kasar Ghana din da na sauran kasashe abokan adawar ta musamman Najeriya. To sai dai ita ma Nijar din bata sami gurbin shiga gasar ba, duk da nasarar da ta yi da ta bata adadin maki 7 a rukunin F, domin kuwa Sudan da ta yi kunnen doki da Angola a yau ta zo ta biyu a rukunin da maki 8, yayin da Angolar ce ke sama da maki 14. A sauran rukunin wasannin neman gurbi kuma, duk da yake suna da sauran wasa ɗaya-ɗaya su kammala, amma tuni da wasu ƙasashen suka sami tabbacin tikitin shiga gasar da suka hada da Tunisia da Comoros a rukunin A. A rukunin B kuma mai masaukin baki wato Morocco ta riga ta sami gurbin gasar da makinta 15, yayin da Gabon ke binta da maki 7. To amma babu tabbaci har sai an fafata wasan ƙarshe, domin kuwa Lesotho na take mata baya da maki 4. Sai rukunin fiye da Masar ta sami tabbaci da maki 13 a cikin wasanni 15, amma da sauran nan aka ba tsakanin Botswana mai maki 7 da sauran Kebba da Mauritania masu maki 4-4. Algeria ta sami tabbacin tsallakewa tare da Equatorial Guinea a rukunin E, sai Zambia da Ivory Coast a rukunin G. Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ce kadai ta sami tabbaci kawo yanzu a rukunin H, haka ma na I kasar Mali ce kadai ke da tabbas. Kamaru da Zimbabwe sun tsallake a rukunin J, sai kasashen Afirka ta Kudu da Uganda a rukunin K, yayin da Senegal da Burkina Faso ma sun suka sami tikitin shiga gasar daga rukunin L.
A gaida da Murtala, yanzu kuma ga labarai a takaice.
Fadar Kremlin ta gwamnatin Rasha ta zargi shugaban Amurka Joe Biden da rura wutar tashin hankali akan Moscow a yakinta da Rasha na kusan shekaru uku, wanda ya kuma sauya manufarsa ya ba Kyiv damar yin amfani da makami mai linzami mai cin dogon zango wadda Washington ta kera a kaiwa Rasha hari. Shawarar da Biden ya dauka, wanda ke barin ofisa watanni biyu masu zuwa, ta haddasa sabuwar tankiya da kuma wani sabon yanayi da ke tabbatar da matsayar Amurka ga wannan rikici, inji kakakin fadar Kremlin Dmitry Peskov. Shugaban Rasha Vladimir Putin bai yi wani jawabi a bainar jama'a ba, amma Peskov ya yi nuni da sanarwar Putin a cikin watan Satumba, inda yake cewa kyale Ukraine ta kaiwa Rasha hari zai yi matukar ƙara rinchaɓe rikicin. A yau Litinin an rufe makarantu a birnin Beirut bayan kashe wasu mutane shida, ciki har da jami'in hulɗa da 'yan jarida na ƙungiyar Hezbollah ta Lebanon mai samun goyon bayan Iran a wasu hare-hare ta sama a wani ɓangaren birnin wuni guda da ya wuce. Hare-haren sun ankarar da ma'aikatar ilimi ta rufe makarantu da jami'o'i a wani ɓangaren birnin Beirut tsawon kwanaki biyu. Ministan harkokin wajen Netherlands, wanda hukumar sa ke da alhakin sa ido akan haramta aikewa da manhajar chip da kamfanin ASML ke kerawa, yana faɗa yau Litinin cewa harkokin cinikayyar China da Rasha yana shafan tsaron Turai kai tsaye.
Masu sauraro, anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, da Fiona Nanduduwa Mai da ta ba da umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe, ku kwana lafiya.